Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da yaddarsa ya kaddara rayuwar mu zuwa wannan lokaci. Kuma ba mu iko domin dawowa da ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai tsarki da muke gabatarwa cikin wannan wata mai albarka a wannan masallaci mai albarka. Yau muna Litinin 17 ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1446 wanda ya daidai da 17 ga watan 3 miladiya 2025 yan uwa basu manta ba, wato jiya mun koro kisar ashab, wato ghazwatul ahzab, kuma mun kwana ƙarshen aya ta 11 wato faɗin Ubangiji hunalika tuliyal mu'minuna, hakan nan dai muka jarabi mu'minai wa zulzilu zilzalan shadida, muka jijjiga su, wato jijjigawa mai tsanani. Yau kuma insha Allah za mu tashi kan aya ta 12, muna neman agajin Ubangiji subhanahu wataala cikin abin da za mu karanta, wato da abin da za mu bayanin sa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا.
وبنجي يتي وإذ يقول المنافقون تنايا عند منافقي وتسكي تيوه walladhina fi qulubihim maradun, da wadanda rauni imani yake cikin zuciyarsu suke cewa ma wa'adallahu wa rasuluhu illa gurura, wato ba alƙawarin da Allah ya mana da manzansa na cewa za mu ci birnin Rum, za mu ci birnin Farisa, za mu ci Yemen alhali a lokacin kuma muna rami muna kokarin kare kanmu daga wata ƴar jama'a wanda ta zo daga Makka a wannan alƙawari ba komai bane, ba to face rudi, ma'ana wato alƙawari ne wanda yake ba mai tabbata ba, ai alamun ƙarfi na ga mai kiba. Yanzu muna kokarin kare kanmu, kuma a daidai lokacin kuma ake mana alƙawari cewa za mu ci Farisa, za mu ci Rum, manya-manyan daulolin duniya, wato waɗanda ake jin tsoron su. Sai su munafukai suna cewa wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba abu ne wanda yake wato zai yiwu ba. Allah ya ce wa iz qala ta'ifatun minhum
ya ahla yasrifa la maqama lakum farjikum wa yastadimu fariqun minhum an-nabiyya yaquluna inna yusana awra wa ma hiya bi awrati lan yuriduna illa firara wa law dikina alayhim min ghaliha summa suyilul fitnata la tawha wa ma talabtu biha illa yasira.
Ubangiji ya ce wato wa iz qala ta'ifatun minhum, tuna yayin da wata jama'a wato daga cikin munafikan suke cewa ya ahli Yathrib, ya ku mutanen Madina, ma'ana Yathrib ana gaya wa Madina, wato kasar Madina Yathrib, ma'ana wato cewa ya ku mutanen Madina la muqama lakum, inda kuka fito din nan tunda manzo Allah ya fito da su daga cikin Madina, an tafi can gindin ganuwa, an je an tsaya wato inda za a yi yaki tare da su mutanen Makka. To nan suke gayawa wato mutanen Madina cewa la muqama lakum, a nan ɗin da kuka zo ka tsaya ba gurin tsayawa ba ne, ma'ana ai la iqamata wala makanata, ba ku samu guri ba, ba ku samu gurin tsayawa ba, wannan yakin babu nasara a cikinsa, ko ƴan kadan ba za ku iya tinkaran wato mutanen da suke wato sama da mutum 12,000 ba. Mu muna ba ku shawara farji'u, wato ku koma Madina ku zaman ku a cikin gidajen ku. Amma la yake cewa wa kanu wato kharaju ma annabi sallallahu alaihi wasallam, sun fitar da annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa nan jikin Sila'i, wato wannan dutse da yake wajen garin Madina saboda yakin. To yadda dai shi wato Abdullah bin Uwayy bin Salul yayi lokacin da aka ji yakin Uhudu, ya ɗebo wata tawaga ya dawo da ita Madina cewa ba za su yi yakin ba, har su ba su yi yaki ba. To haka su ma wa'innan munafikan wato suke so wato wa'inda suka fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato su dawo Madina wato kada su tsaya a wannan wurin wato wurin yaki wato shine suke cewa wato ya ahlul thariba wato ya ku mutanen Madina la muqama lakum wannan gurin da kuka tsaya fa ba gurin tsayawa bane ba za ku yi tinkalan wannan adadi na abokanan gaba ba farji'u muna ba ku shawara lalle wato ku dawo Allah ya ce wa yasta'zinu fariqun minhum annabiyya sai ga waɗansu jama'a daga cikin munafikan suna neman izini wajen annabi sallallahu alaihi wasallam akan ya ba su izini su dawo gida tunda an zauna a wannan gurin kwana da kwanaki wasu sun ce kwana 15 wasu sun ce kwana 24 wasu sun ce wata guda suna neman izini su dawo gurin iyalansu ma ga wayannan masu jin neman izinin nan su dawo munafikai ne Allah ya riga tuna musu asiri Allah yake cewa wa yasta'zinu fariqun minhum sai ga wasu jama'a daga cikin jama'ar munafikan wato yasta'zinu minhum annabiyya suna neman izini wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulo na cewa suke inna buyutuna aura cewa gidajen mu ba kowa da su la amana izini amin izinin je duba gida gidan ba kowa na tafi na bar yara kanana ne gidan ba kowa ko kuma na tafi na bar mata ne da yara yanzu hankalin su ya tashi ko kuma a ba ma abinci na tafi na bar su ba abinci ya kamata in je in kewaye in ga wani hali suke ciki wani ya ce ya bar matarsa ba lafiya wani ya ce a ya bar gidansa ba lafiya wani ya ce kaza wani ya ce kaza mana ya kulo na cewa suke inna buyutuna auratan cewa gidanmu wato al'aura ne ma'ana ba wani tsaro a cikin gida mun tafi mun bar babu wani abu saboda haka muna jin tsoron wani abu ya faru a gida Allah ya ce wa ma hiya bi auratin kariya suke yi gidansu wato ba babu kowa bane in yuriduna ila firaran su dai ba komai yasa suke neman izini su koma gida ba sai dan su gudu sai dan su gudu Ubangiji ya tona musu asiri ce duk masu faɗan wannan magana munafikai ne ba sa so su zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a yaƙi mutanen Makka da su sun tsoruta ne da suka tsoruta kuma wato suke neman hanyar silalewa wato su gudu to wabe da za su yi tunda Allah ya jeji duk wanda zai fita kuma za a gan shi so da haka abu mai sauki ko kuma sun san mutum ya silale ma Allah zai tona masa asiri a ce wani ya gudu to a mai sauki shi ne su je su nemi izini suna ganin kamar wannan neman izinin wato zai sa kamar su samu dama a ce su tafi su ga iyalansu suna kowa zai shi ya kare sai je samu annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ƙarya suke yi wa mahiya bi auratin gidajensu ba aura bane ma'ana gidajensu ba wai babu tsaro bane in yuriduna ila firaran abinda kullun suke nema wajen wannan wajen neman izinin zuwa gida face su guje ma wannan yakin da ka fito ya rasulullah zaka kai da abokanan gaba Allah ya ce wala dukilan alaihi a kaddara ma da yanzu kafiran nan da suka kewaye ku za su samu dama su antayo cikin garin Madina su fado mu waɗannan munafikan min aqtariha daga wato kuyabun Madina wasu shigo ta kudu wasu shigo ta yamma wasu shigo ta gabar wasu shigo ta yamma ta arewa da su kafiran za su iya su balla ganuwar wato su shigo Allah ya ce su masailul fitna sannan su tara waɗannan munafikan su ce ku koma addinin ku na kafirci ku ridda ku bar addinin musulunci Allah ya ce la tahwa wallahi sai su yadda sai su yadda wato Allah ya ce wa matalabbasu biha in ku suka yadda suka yarda suka biye makafirai suka warware wato alƙawari da yake tsakanin ka da su suka koma suka goyi bayan kafirai suka yake ka Allah ya ce wa matalabbasu illa yasira wallahi ba za su zauna a Madina ba sai ƴan kwanaki ƴan kana Allah zai karfafa annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai da ba su agajin mala'iku a zo a gama da su a cikin garin Madina gaba daya shi yasa sai Allah yake ce mana nan walau dukila da a wajen kaddarawa su kafiran za su samu dama su shigo Madina wato likilan alaihim su shigo kansu min aqtariha daga wato kuyabun Madina su masailul fitna sanan wato su waɗanda suka shigo su gaya waɗannan munafikan cewa ku bar addinin Muhammad ku koma wato addinin ku na shirka Allah ya ce la tafa za su yadda shi dai wato za su yadda su aikata wa ma talabbasu biya illa sira in kwada sun yi din zaman su a Madina wato ya zo karshe Allah ya ce ba za su dade ba wato za a halakar da su wala garkanu
wala galikan ahadullahi la yawluna aljibal wa kana ahadullahi masquda
da Allah ya ce wa matalabbasu biha illa yasira a malam ya ce wato zaman su a Madina bayan warware alƙawari da kuma bayyana kafircin su da fitowa su taimaki kafirai a yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam wato dan zamani za su yi karan sai kuma a halakar da su fal izzatu lillahi izza ta Allah ne buwaya ta Allah ne karfi na Allah ne wa rasulihi da manzon Allah wal muslimin da al'ummar musulmi farma ana malaci abinda dai ake nufi a wannan ayan law dakhala al kuffar al madina da a wajen kaddarawa kafirai za su sa'a su karye gano wannan su shiga madina wartar da haula al munafiqun a ce wayannan munafikan kuma su ridda wa qataluukum al kuffari su goyi bayan kafirai a yake ku la kaza lahu bi aidikum sari'an bi qati dabirahum da Allah ya agaza muku ya riko da hannayen ku wajen wato karye kashin bayan su wajen wato tarwatsa su fara ta kashe minhum dakilul madina aw kharija saboda haka Allah ya ce karka ji tsoron kowa karka ji tsoron kafirai sun shigo madina ne wato ko kuma wato ba su shigo madina ba Allah yake cewa wala karkanu ahadullah ai da sun yi wa Allah alkawari wala karkanu ahadullah da sun yi wa Allah alkawari min qablu da wato cewa la yawallun al adbara ba za su goje ba kafirai ba ba za su juya baya wato su yaye maka baya ba wa kana ahadullah mas'ulan ka sani alkawarin Allah Allah zai tambaya ranar lahira duk wanda ya alkawari Allah zai tambaye shi anil wafa wato don gani da cika alkawarin ya cika ne ko bai cika ba na'am
kullan yanfa'ukum al-firar in fararukum min al-mauti aw min al-qatl fa idhan la tumatuna illa qalila
Allah ce kulka gaya musu ba dai guduwa kuke so ku ya gurin yaki ba to ku gudu lan yanfa'ukum al-firar in fararukum min al-mauti in gudu kake so kai wa mutuwa ai shine gayar abin da zai sa mutunka a wajen yaki shine ya mutu ko a kashe shi to wannan ne bakwa so to in kuka ga za ku iya gujewa mutuwa to ku gudu Allah ya ce awul qatali ko kuma za ku gujewa kisa to ku gudu Allah ya ce in kun gudu ma wa idhal latamatuna ila qalila ku sani in dai rayuwar duniya ne ai ba za ku dade a gidan duniya ba sai kwanaki yanka nan iya kwanakin da aka yanka maka shi wato zaka yi a duniya ma'ana zaka zauna baqiyat ajalikum wato iya sauran wato ajalin ku sannan kuma dai abin da kai din dai shine dai karshe wato zai same ka zuwa gurin yaki bayya gaggauta mutuwa idan da sauran kwananka da zaka sha ruwa a duniya dan kaje gurin yaki wannan bayya gaggauta mutuwa ta zo ta sannan kuma guje ma zuwa gurin yaki idan mutuwarka ta zo da kuya a gida da zauna zama a cikin mata wannan bayya hana mutun ya mutu wannan ne mutane suka mutu a gida nawa ne mutane suka je yakin kuma suka dawo a wajen yakin suka dawo suka rabauta suka taimaki addini suka samu ganima suka dawo so laka ita mutuwa wa hukuncin ta daban sannan ko batun maganin yaki da taimakon addini matsala ce ita ma mai zaman kanta ita mutuwa ko ka je yaki ko karka je yaki ko ka zauna a gida ko karka zauna a gida ko kai aikin addini ko karka yi in ranar ta yazo ba wanda ya sai ture ta babu wanda ya sai ture ta saboda haka a kada ka rika gwama aikin taimakon addini da wato tsoron mutuwa da wato tsoron mutuwa maganin sa eh ne maganin tsoron mutuwa ka tsaya kai tanidi saboda mutuwar kai aiki dan mutuwar dan an ce ta ma ku daukar mai tsoranta ta ma mai garaje mutuwa ba ta daukar mai garaje dai wannan maganganu ne na bawoje me mutumin da zai kurdanan ba ga mutuwa wata abin nan sa an ce lokacin da aka samu shahidai a Uhudu da yawa waɗansu daga cikin sahabban manzon Allah sun koka ina ma da sun samu shahada a wannan lokacin bayan kenan Allah ya kwadaitar da su cewa kuna kokawa don gane da abin da ya faru a Uhudu inda abin da ya faru bai faru ba kuma ina za a samu mutum 70 su tafi aljanna lokaci guda a ce a dauko rijistar yan aljanna lokaci guda mutum 70 a rubuce a ce wannan duk yan aljanna ne sai an mutu dole a samu wannan amma da aka je aka yi Badar yan kadan ne suka tafi aljanna a Badar sai dai lada da kuka samu da kuma dukiyar ganima ita kuma abin da kuka samu na duniya iyakacin sa duniya ne ko ka ci ya kare ya barka ko kuma ka ci ka kare ka bashi amma ladan wajen Allah shine wanda yake wanzaje saboda haka a tsoron mutuwa wato bayya hana a mutu sannan ko fadawa cikin yaki dan taimakon addini wannan ko bayya gaggauto mutuwa a lokacin ta bai ba
kulman zallazi ya'sibukum ila llahi in arada bikum su'a wa arada bikum rahama wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wa la nasira
ubangiji yace kulga ya musu ya muhammad manzallazi ya'sibukum shin waye ne kam zai kare ku min llahi daga wajen Allah in arada bikum su'a in Allah ya niyyar halakar da ku in Allah ya niyyar halakar da ku waye sai kare ku wa hazimatun ko kuma Allah ya niyyar kawo muku kare da yaki waye sai hana wato aw arada bikum rahama ko kuma in Allah ya niya wato zai shafe ku da rahama shine ku samu nasara ko ya ije muku cuta waye ya isa sadar da ku da mummunan abu babu saboda haka Allah ya ce wato ubangiji yake cewa wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira dangane da wato kafirai ba za ka samu wato min dunillahi kuma bayan Allah waliyan wani masoyi wanda zai hana su shiga cikin azabar Allah ba wala nasiran ko kuma wato wani mai taimako wanda zai ije musu wato musiba da gojan Allah in Allah ya turo musu na'am
ganiya alamullahu min mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ijwalihim hanumma ilayna wa la tuna al ba'sa illa qalila ashhatan alaykum fa idha ja'a al khawfu ra'aytahum yanzuruna ilayka tadurru ayunuhum kalladhi yushi alayhi min al maut fa idha dhahaba al khawfu سلقوكم بألسنة هداد نشعة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأبد الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا
وبنجد يأتي كري أعلم الله المؤوكين منكم الله يسان المؤوكين منكم شيني أواتو المثبتين وين دسوكيين أمباني دهيلا da dabara su kange mutane gabarin zuwa jihadi suna dakatar da mutane suna sawa mutane kasala da kin wato zuwa gurin yaki Allah ya san su waye a cikin kuma su wannan abun yaddu wayannan ayo suna magana akan munafikan nan Ubangiji yace Ubangiji ya san masu hana mutane fita wato wajen yaki wal qa'ilina li ikwanihim da ma masu giya wa ƴan uwansu halumma ilaina ku dawo gurin mu ma'ana ta'alu ilaina ku dawo gurin mu Allah ya ce wala yatuna albasa illa qalila wadannan mutane ba sa zuwa su je su yage da dauka addinin Allah wato sai kanan wannan ma suna yin riya a musumatan saboda riya da kuma wato jiji da kai Allah ya ce ashihatan alaikum suna muku rowar alheri suna muku rowar alheri wato bil muawanati ba za su fita dan su taimaka muku a yaki kafirai a kafa daular musulunci domin wato addini ya ci gaba ba Allah ya ce fa idza jaa al khawfu idan kuma yanayin tsoro ya zo kafirai suka zo suka yi gayya suka zo suka tare ku kafirai ta sama kafirai ta gangaren kwari suka kewaye ku suka tsare ku suka hana shiga da fita Allah ya ce kowa ya cika da tsoro ra'aituhum sai ka ga wannan munafikan yanzuruna ilayka suna kallon ka ya Muhammadu taduru ayunuhum idanun su yana jujjuyawa kalladhi yusha alaihi min al-maut kai ka ce mala'ikan mutuwa ne ya zo karɓar mutum wato sun fi kowa firgita duk da cewa an shiga halin tsoro da Allah ya ce kowa ma ya tsorita Allah ya ce ya jijjiga mutane jijjigawa har an zo ana yi wa Allah zato amma duk da haka wato munafikan sun fi wato tsananin tsoro wato a cikin wato waɗanda suke wato a cikin runduna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai Allah ya ce za ka gansu taduru a ayunuhum idanunsu yana jujjuyawa kalladhi yughsha alaihi min al-maut wai ka nazari kamar kallon ko kuma ka dauranin ladhi yughsha alaihi min al-maut kamar yadda idanun mutum in idan sai zo fita yake jujjuyawa kamar wato zai yi waje Allah ya ce fa idza dhahaba al-khawfu amma in kuma tsoron ya tafi Allah ya kawo dalili tsoron ya tafi Allah ya turo runduna ta iska da runduna ta mala'iku suka jijjiga kafirai iska ta zo ta tahi ta tarwata kafirai Allah ya saukar da nutsuwa wato a ciki wato aka ma tara ganima wato Allah ya ce salakukum bi arsinatin sai su rika wato sukar ku shine azukum su rika cutar wato sukar ku ko zarabukum suna cutar da ku bi arsinatin wato da harsunan su sai su rika fadan bakaken magana ai mun yi kaza ai mun yi kaza ai mun yi kaza ai mun yi kaza amma fa jiya da aka cikin tsoro fa lokacin da ake tsammanin kamar kafirai za su samu nasara hankalin su a tashe yake kamar su zai fita amma yanzu Allah ya kauda tsoron an samu nutsuwa to yanzu kuma shikenan sai su rika fadan mummunan magana a annabi da mu'minai Allah yake cewa sai su zare halcin su hidadin mai kaifi wajen fadan bakaken magana ashihatan alkhairi suna rowar alheri wato suna rowar alheri suna fadan maganganu saboda wato neman ganima Allah ya ce ulaika wa'annan munafikan lam yu'minu ba su imani na hakika ba tunda wanda ya imani na hakika ya kan sake lamarinsa ne wa Allah da manzo amma su gani masu rena ko sai suna maganganu suna zunde an fifita wani an bashi dewa wani an bashi kanan shi yayi shi ya bu wahala wani bai kaza ma shi kaza kala aka bashi ai wani su ne yan kusa da kaza wani su da kaza sai ka fadan maganganun da basu dace ba Allah ya ce wa'annan mutanen ulaika lam yu'minu wa'annan basu imani ba imani na hakika fa batallahu amalahum Allah ya bata aikin su wa kana zalika Allah yasir Allah ya bata aikin munafiki ko kafiri wannan abu ne mai sauki a wajen Allah abu ne mai sauki in mutum ya bi Allah Allah ya cika masa aikin sa ya karba masa aikin sa ya bai sakamako mai kyau in mutum ya fara da Allah ya kafirce Allah ya rusa aikin sa ya bata aikin sa wannan abu ne duk mai sauki a wajen Allah ya sabun al-ahzab na'am
فادون في النعران يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا
نعم وبنجي ديتي يا سبونا الأحزاب كافري واتو سنازتو لم يذهبوا سو منافقان واتو يا سبونا الأحزاب سنازتان كافري لم يذهبوا ويبستهو مكبا tunda iska ta zo cikin dare ta tarwaza su su kuma nan munafikan suna cikin madina a gindin garuwa amma tsammani suke kafiran suna nan ba su tahu ba Allah ya ce suna zato kafiran ba su gudu ba wato saboda tsabar tsoro wato ji suke yi wato kamar ma har a lokacin ma wato kafiran suna nan ba su tahu ba Allah ya ce wa in yatil azab idan da wato kafiran za su yi mitin kafin su tafi a hanya a wajen kaddarawa a ce su hadu sai mutum su ce mu koma wato su dawo karatan ukura dawowa na biyu ya waddu kafiran nan za su yi gure munafikan nan da suke tare da ku ya rasulullahi za su yi gure law annahum baduna bil arabi ina ma da sun tafi cikin na kai sun gude kauyuka sun buya ina ma da sun tafi kauyuka wato baduna fil arabi sun je sun buya a kauyuka wato yasaluna an anbaikum su rika bibiyar labarin ku daga can kauye Allah ya ce a wajen kaddarawa da yanzu ma za a zo a ce a yada jita-jita cewa ai ga mutanen Makka nan suna dawowa ga su nan suna dawowa Allah ya ce waɗannan munafikan in suka samu dama kowa zai gudu wani kauye ya je buya in ya buya kauye zai zama kunnensa kuma yana sauraron me ake ciki me annabi da mu'minai suke ciki shi ne Allah ya ce za su kashe kunne yasaluna an anbaikum su rika tambayan wato labarin ku Allah ya ce walau kanu fikum inda kuma suna cikin ku Allah ya ce ma qatalu ila qalilan a ce kafaran ma sun dawo a ce a fita a tare su a yakin Allah ya ce ma qatalu ila qalilan wala ba za su yakin ba sai yan kana wato wannan ma in kaga sun fita saboda riya ne ko kuma to jin tsoron a aibata su kafu min ta'ayiri saboda jin tsoron wato a aibata su wannan Allah yana tona musu asiri ne malaiki ce abin da dai ake nufi wato da Allah ya ce wato inda ma a kaddara a ce kafiran za su dawo to da wayannan mutanen wato za su gudu ya waddu law annahum baduna fil arabi za su guri ina ma da sun je sun boya a kauyuka yasaluna an anbaikum su rika tambayar labarin ku me ake ciki ne me halin muhammadu me halin mu'minai ya ai dai mutanen madina me ake ciki yaya mutanen makka yaya yakin ya kasance su rika wato bibiyar labari bayan su tsaya su taimaki addinin sun gudu kuma za su rika bibiya su ji menene makomar wato wanda suka tsaya su taimaka wa addinin نعم لقد كان
لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
نعم
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما
الله لقد كان لكم hakika ku mu'minai lalle kuna da iswatun hasana abin koyi mai kyau wani kira'an iswatun hasana kuna da abin koyi mai kyau wato wanda ya kamata ku koyi da shi a wajen yaki ko ba wajen yaki ba kuna da abin koyi mai kyau da ya kamata ku tabbata a kansa wato dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lakar kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ku mu'mini kuna da abin koyi dangane da manzon Allah sallam wato abin koyi mai kyau komin manzon Allah mai kyau ne duk abin da ya kamata a ce kake nema
zakai koyi da dabi'a ko hali ko mu'amala da kake so ta tsirar da kai mu'amala ko hali wato ko dabi'a da yake ba ta da suka a duniya ko a lahira to kai koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce amma fa ga kowa ba baga kowa ba liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah ga mutumin da yake kaunar ne samu wato nutsuwa a ranar lahira ga wanda yake so wato yake neman yake jin tsoron Allah yake neman yardar Allah da kuma wato samun nutsuwa a lahira wa zakara Allah katira kuma haka ga wanda ya ambaci Allah da yawa wato ya mutum ana so ya ambaci Allah da yawa wato yayi koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ambaci Allah da yawa a cikin hidimarsa Allah ya ce wal mar al mu'minina yayin da mu'minai aka ce wancan itiradi ne an gito da maganan ne ai koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan itiradi ne ana bada labarin maganganun munafikai da kuma wato abin da ya faru a yakin Ghazwatul Ahzab wadansu malaman suka ce har yanzu wannan ayan ita ma ta dace da jumla din domin tunda su waɗannan munafikan ga halayensu to da sun bar halayen sun yi koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen wato bin Allah da kuma wato taimakon addini Allah ya ce walam mar al mu'minun al ahzab yayin da mu'minai wato suka ga jama'ar kafirai da suka taho daga garin Makka wanda suka yi gayya suka zo domin tumbike su kalu sai suka ce haza ma wa'adan Allah wa rasulu ga abinda Allah ya mana alƙawari ga abinda manzon Allah ya mana alƙawari Allah ya mana alƙawarin dama zai jarrabe mu kuma zai ba mu nasara shine wato minal ibtila'i wan nasr Allah ya yi alƙawari zai jarraba mu lalle kuma Allah ya jarraba mu'minai wan nasr Allah ya yi alƙawari zai ba mu nasara kuma lalle Allah ya ba su nasara tunda Allah ya ce ubangiji ya ce an girgiza su girgizawa har sai da suka zo suna yi wa Allah wato zato to kaga ai an girgiza to amma kuma daga baya Allah ya kawo nasara Allah ya zo tarwatsa wato jama'ar kafirai Allah ya tabbatar da su ba su biyan bukata ba ubangiji ya ce wa sadaqa Allahu wa rasuluhu za su suka ce Allah da manzo sun yi gaskiya a wajen alƙawarinsu da kuma nasararsu wa ma zadahum illa imanan wa taslima kallon kafiran nan bai kara wa mu'minai komai ba illa imanin sai karin karfin imani wa tasliman da komai kauya wato zuwa ga lamarin ubangiji minal mu'minin
rijalun sadaqu ma amanu Allah alayhi wa minhum man kana nahawu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila
wannan ayan ta sauka akan wata jama'a ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nazaru sun yi bakance sun yi alwashi annahum iza udriku harban ma'a rasul sallam in wani yaki ya zo tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam wato sabitu za su tabbata wa qatalu su ta yaki a ta sa shudu har sai sun mutu shahada ganin abin da ya faru a Badar to waɗanda ba su je Badar ba sun yi guri ina ma da za a samu wata ranar irin ranar wato Badar to an samu Uhudu Uhudu an jijjiga sosai kuma daga baya da Allah ya takwadatar da su shahadar da mutanen Uhudu suka samu sai suka yi guri ina ma za a sake samun waɗanda ba su mutu shahada ba a Uhudu suka ce ina ma za a sake samun wata rana irin Uhudu wato kowa ya shahadarsa wato daga gidanka sai aljanna to sun yi wannan gurin shine Allah madaukakin sarki wato yake cewa minal mu'minina rijalu a cikin mu'minai akwai waɗansu mazaje sadaqu ma ahadullah su kan sun gaskata alƙawarin da suka yi wa Allah tunda ai sun yi alƙawari sun yi alwashi sun yi bakance cewa in Allah ya nuna musu yaki a bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam za su dage wanda za su tsaya har sai sun yi mutuwar shahada ko kuma a samu nasara shine Allah yake cewa sadaqu ma ahadullah alaihi sun gaskata alƙawarin da suka yi wa Allah wato a wajen tabbata tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su gudu ba Allah ya ce faminhum man qabana habahu cikin mutanen akwai wanda bukatarsa ta biya wanda shi yasa waɗansu malamai suke cewa tunda ai a Ghazwatul Ahzab Allah ya tarwatsa jama'ar kafiran yakin daga nesa aka yi sai da kibiya amma ba a yi gaba da gaba ba daga can Allah ya ko rundunar iska suka tarwata su da mala'iku da suke girgiza musu kasa. To amma Uhudu shine akai sai suka ce wannan ayan hada tana da faru din mu back to yakin Uhudu ne. Saboda haka yake cewa fa minhum man qada nahabu akwai waɗanda a cikin mutanen gurin sa da yayi alƙawari na mutuwar shahada Allah ya biya masa. Wato shine ya mutu au qutila fi sabila ko kuma an kashe shi saboda dauka addinin Allah. Wa minhum man yantazir akwai wanda kuma da sauran lokaci suna nan suna jira, wato suna jiran wannan Allah ya ce wa ma baddalu tabdila basu musanya alƙawarin da suka yi wa Allah ba, wato canzawa shine cikin alƙawarin su. Amma sabanin wato munafikai kan wato sun canza, amma cikin mu'minai akwai waɗanda wato su kan bukatun su tabiya. Kamar akwai Mus'ab bin Umair wanda yana daga cikin wanda suka yi wannan alƙawari, wanda lokacin da ya je ya shiga cikin kafirai aka ce an kashe shi irin kisan da ba a ma gane gawarsa ba, sai ƙanwarsa ne ta gane gawarsa, ita ma yatsunsa ta saida ta ce wannan yatsunsa ne. So da haka an samu tsakanin suka da takobi da sara kusan sama da 80 a jikinsa. To Allah ya ce gurinsa da ya cika da ya fito da niyan dama, in Allah ya bada irin wannan ma'arakan ya tafi aljanna, kuma sai Allah ya bashi aljannarsa. So da haka ya tafi yanzu yana nan yana fantamawa gidan aljanna. Ya jazi Allahu sadiqina.
Ya jazi Allahu sadiqina bi sidqihim wa yu'adhdhibu al-munafiqina in sha'a aw yatuba alayhim inna Allaha kana ghafurur rahim.
Ajam.
Wa radallahu alladhina kafaru bi ghayrihim lam yanalu khayra wa kafallahu al-mu'minina al-qital wa kana Allahu
Allah ya ce mun yi haka ne liyajizi Allahu sadiqina bisirkin, don Allah ya sakanta ma masu gaskiya da gaskiyarsu. Wayu azibal munafiqina insha'a kuma yayi wa munafikai azaba insha'a in ya ga dama, shine in ya ga daman ya kashe su akan munafurci sai saka su a gidan wuta. In kuma ya ga dama Allah ya ce a yutuba alaihim ko ya sa musu shiriya, wato sai su tuba kuma sai Allah ya yafe musu. Inna Allaha kana ghafuran, Allah ya tabbata mai yawan gafara ne, rahima mai jin kai ne. Saboda ai akwai wanda sun yi munafurcin daga baya kuma sun gyara imaninsu kuma sun zama mutanen kirki. Wato amma wannan yana karkashin yardar Allah, sai Allah ya yarda, don Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama ya tabbatar da wanda ya ga dama. Ubangiji yake cewa wa raddallahu alladhina kafaru, ubangiji ya mayar wa kafirai bi gaizihim wato kullunsu wato kullatansu da suka yi wa annabi da muminai, wato wannan bakin cikin ko kuma gaizi takaici da bakin cikin da suke kullace da shi tsakaninsu da musulmi, Allah ya mayar musu kansu. Domin me? Allah ya ce lam yanalu khairan, da suka zo basu samu alkhairi ba, basu koma da murna, basu koma da farin ciki ba. Lam yanalu khairan, basu koma muradinsu basu biya ba, basu koma da abin da suke so. Wato su je suna ihu a Makka, suna shan giya, suna rawa, suna kide-kide, sun zo Madina sun ci nasara ba, Allah bai ba su wannan nasara ba. Saboda haka Allah ya ce ya mai da kafirai da bakin cikin su lam yanalu khairan, ba samu alkhairi, wato shine rabauta wato akan mu'mine ba, Allah bai ba su ba. Wa kafallahu al-mu'minina al-qitala, Allah sai isar wa mu'mine yakin. Mu'mine suna cikin ganuwa, Allah kuma ya je ya musu yakin a can waje, ya turo rundunar iska da rundunar mala'iku sun gama musu yakin. Allah ya ce wa kana laha qawiyan, ubangiji ya tabbata mai karfi ne wato wajen zartar da biyan bukatarsa, zartar da abin da yake bukata. Azizun mabuwayi ne, babu wanda yake rinjayen Allah cikin lamarinsa. Na'am.
وَالَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سَيَاصِيهِمْ وَكَذَّبُوا بِقُلُوبِهِمْ
نعم
فَرِيقًا تَكْفُرُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا
نعم وَأَوْرَثَكُمْ
أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَدْعُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا
نعم Allah ya ce wa anzala allazina zaharuhum min ahlil kitabi, wato ubangiji wato sai ya saukar ma alladhina zaharuhum min ahli kitab, wadanda suka taimaka wa mutanen Makka, min ahli kitab, daga cikin ahli kitab sune Banu Qurayza. In kun bibiye kisar mu ta jiya, kun san Banu Qurayza sun yi mi, sun yi mi jiya, sun warware alkawari ko ba su warware alkawari ba? Sun warware alkawari, dan dai kurun Nu'aymu ya je ya tsorata su ne, amma ai sun warware alkawari tunda shi lokacin da Huyay bin Aqtab ya zo ya same su, ya samu shi Ka'ab, ai sun ya bude masa ganuwa ya shiga, kuma bai bar gurinsa ba sai da ya warware alkawari. Suka yi shiri za su haɗu su je su taimaka mutanen Makka a yaƙi Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba sun warware alkawari ba. Shine Allah yake ba mu labari anan cewa Allah ya saukarwa su waɗanda suka warware alkawari daga cikin ahli kitabi, min siyasihim, a cikin ganuwowinsu Allah ya saukar musu da wato jarrabawa ta musiba, Allah ya jefa musu tsoro, sannan aka sa manzon Allah kuma ya je ya kore su. Mun gane ko? To shine malai yake cewa fadin Allah wa anzala allazina zaharuhum min ahli kitabi ay shuru'un fi dhikri qissati bani Qurayza. Anan wato ubangiji ya kawo mana kissar wannan ganuwa ta Banu Qurayza. Yanzu an gama da mutanen Makka sun tafi, sai aka dawo cikin gida, kuma wannan mutane na Banu Qurayza Yahudawa da suka warware alkawari wato tsakaninsu da Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka koma bayan mutanen Makka. To yanzu mutanen Makka sun gudu, abinda Nu'aymin yake faɗa sun gudu, kuma sun basu su da suka warware alkawarin tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. To shine yake cewa wato saboda su Banu Qurayza sun goyi bayan wato yaki, sun goyi bayan mutanen Makka akan yaki da Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa. Wa naqabu ahadahu, suka warware alkawari wato waharbu, suka yaki Annabi sallallahu alaihi wasallam. Malaman tarihi suka ce lamma asbaha rasul sallallahu alaihi wasallam min al-lithlasi insarafa fi al-ahzab, yayin da manzon Allah ya waye gari, wayewar garin daren da mutanen Makka nan suka gudu iska ta tarwatsa su, to wayewar wannan garin wato suka gudu rajina ila biladim, sai koma garuwan su, in sarafa huwa almu'minu ila madina, to manzon Allah shi ma sai ya dawo Madina, tunda kafirai sun tafi Ka'aba za ta zama kuma a can ba ko, manzon Allah kuma sai ya dawo Madina, tunda ai sun fita wajen gari ne inda suka je gindin garuwa akai wannan yakin. To amma bayan mutanen Makka Allah ya tarwatsa rundunar su sun tafi, manzon Allah kuma sai ya debo sahabban su, kuma sai suka dawo cikin garin Madina. Wa wada usilaha, kowa ya koma gida, kuma ya sance da mara, aka sauke makami, kowa ya zauna shikenan a yaki ya kada, tunda Allah ya tarwatsa kafirai kan ko. Falamma kana zuhur, a lokacin sallan azhar wato ata Jibril alaihi salam wa alaihi imamatu min istabraqin, sai ga malaika Jibril ya zo akan wata alfajararsa, yana sanye da wani rawani wato mai kalan ole-ole na istabraqi, rakiban alaba galatin bayda, yana haye da wata farar alfajara, alaiha qatifatun min dibajin, ita kuma an mata shimfida da sirdi, bargon da yake kan sirdin na dibaji ne da yake kan alfadara da shi Jibril yake kai, wato an sa mata sirdi, amma bargon da yake kan sirdin wato na dibaji ne, kaman wato kaman misk ne, mun san karkaran miski ko, wato yayi kama da laushi kaman na carpet, ta bayan sa wato an ce dibaji kamar irin tufafi ta da takaran miski, wanda ake in ka shafa ta saman ta laushi, amma bayan ta kuma kaso-kaso yake. Saboda haka irin wannan aka rufa, ta yi kama wato da carpet aka rufa wato akan alfadar da shi Jibril ya zo. Ya zo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam, wato sai ya same shi yana ɗakin Ummul Mu'minin Zainab bintu Jahsh. Wato ya ce wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inda Zainab bintu Jahsh wa hiya taghsilu ra'suhu, a lokacin ita Zainab bintu Jahsh ta zo tana wanke kayan Annabi sallallahu alaihi wasallam, tunda an je an yi kwana da kwanaki a can bayan gari, sannan kuma yanzu an dawo gida, to kowa kuma ga zai yi wanka zai gyara. To Zainab bint Jahsh ta kanta tana wanke kan Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ga Jibril ya zo, wato ga salash shikul aima, ta wanke masa tsagin dama, za ta koma ta fara wanke tsagin hagu, wato sai ga Jibril. Fa qala, sai ya ce ya Rasulullahi kar wabata salah, shin kun sauke makamanku ne, kun ga mai yaki? Kala na'am, yace kware, tunda an ga mai yaki Allah ya kori kafirai kan ashi kenan, mu mun ajiye makaman mu har mun cire damaran har kowa ma ya koma gida. Faqala, sai mala'ika Jibrilu ya ce masa, afallahu anka, Allah ya makaram gwami, ma wada'atul mala'ikatu silaha mundu 40 layla. Ai mala'iku kam ba su ajiye makamansu ba tun kwana 40, kafin mutanen Makka su iso Madina ma mala'iku suna cikin damara da makamansu a hannu har yau dinnan, ko ba sauke ba, ashe ku kan kun sauke ma, ku da za a yaka kun sauke makamanku, amma mala'iku masu agaza muku suna nan cikin shiri, suna nan cikin shiri. Yace mala'iku ba sauke makamansu ba yau kwana 40, mun gane ko bai Bahaushe yace Annabi dan gatan Allah kenan. Dan kuma mutanen Makka su yi so Madina, mala'iku sun yi damara na kawo musu agaji kafin su sa Annabi sallallahu alaihi wasallam damara. To shine yake cewa wa ma raja'atu al'ana illa min talabil qaum, yace mu yanzu abin da muka zo rundunar mala'iku mun zo ne saboda mu bi sawun mutanen Makka, mun zo mu bi sawun su ne, wato mu nemi waɗanda suka zo suka yaki da kai na faqala, yace inna allaha ya'muruka bisairi ila bani qurayza, yace to ina gaya maka yanzu Allah ya maka umarni maza a tafi bani qurayza ta waɗannan ganuwar yahudawan nan waɗanda suka walwale alƙawari suka taimaka wa mutanen Makka, ka je ka rage wato miyagun mutane wato kusa da kai, fanhat ilayhim mazamal azabar akama hanya a tafi. Jibril yace fa inni kad qata'tu awtaruhum, yanzu daga can nake naje na sare musu duk tirakansu, duk wani tirke da suka daure dabbobi da tirake da suka yi na daure ganuwar garin su da menene din naje na kakkare tirakan yanzu, inji Jibrilu. Yace wa fatatu abwaahum, na bude kofar ganuwar tasu, din na bude yanzu a fili suke, duk wani ganuwar da suka na tsare kansu yanzu din na yage ta suna fili. Wa taraktuhum fi zilali, na bar su cikin wato girgizar kasa. Wa alqatru wa fi qulubi, na jefa tsoro a zuciyarsu, yanzu suna nan a firgice suna ta zulumi, ya za su kwashe da kai tunda sun warware alƙawari, sun goyi bayan wayancan miyagun mutanen, kuma mutanen nan sun gudu sun bar su abinda ake yi gudu kenan, ya same su kenan. Wato fa abara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munadi da ke manzo Allah ya kira mai shelarsa, yace zagi a cikin Madina yaje ya shela, yace inna minkum inna man kana minkum muti'an, wanda ya kasance a cikin ku mai biyayya ne wa Allah da manzo, fala yusalli yana al'asra illa fi bani qurayza, ya tabbata ba zai salla al'asr ba sai a bani qurayza. Bayan azahar Jibril yaje, manzo Allah ya ce to kada kowan ku yaje sallan al'asr sai a bani qurayza. To har ma wata waƙiya ta faru wanda malaman fiqihu suka fidda wani fiqihu a cikin wannan tafiyar, wannan shelar ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace kada ɗayan ku yaje sallan al'asr sai a bani qurayza, mai rauni aka daure masa raunin sa, wanda zai iya hawa abin hawa ya hawa, wanda ba zai iya hawa sai an dora shi, aka dora shi kowa ya dauki makamin sa, aka kama hanya aka fita sai bani qurayza. To tunda cewa manzo Allah ya ce a tafi, an tafi tawaga tawaga, to amma kafin a isa sai lokacin sallar al'asr yayi a hanya, sai wasu jama'a suka ce to al'asr tayi, ya kamata mu tsaya mu sallar al'asr, sai wasu suka ce a manzon Allah cewa kada ɗayan ku ya salla al'asr sai ya bani qurayza, ko ba haka ya faɗa ba, haka ya faɗa, kada ɗayan ku ya salla al'asr sai ya bani qurayza. Sai suka ce wasu suka ce wanda suka ce a tsaya sallah, suka ce ai manzon Allah yana nufin mai sauri ne, Allah ya ce inna salata kanat alal mu'mini kitabun mawquta, sallah ai lokaci aka sa mata, kuma lokacin sallah ba mu tsaya mai sallah. Manzon Allah da yace kar kowa ya salla al'asr sai abu nuku ne, zai nuna mai sauri ne, amma lokacin sallah yi za mu tsaya mai sallah. Suka tsaya suka yi sallah, waɗannan ku suka ce a'a, ai mu tun da cewa kar ai al'asr sai abu nuku qurayza, yace in za mu je karfe 3 dare ma sai mun je bani qurayza mai sallar al'asr. Suka tafi bani qurayza, kafin su isa kuwa ilimin rana ta fadi, suka isa sai da suka je bani qurayza, sai suka yi sallar al'asr, suka rama sallah. To malaman fiqhu suka ce wa'annan mutanen duk manzon Allah bai aibanta kowa daga cikin su ba, amma da suka yi complain sai ce ku da kuka yi sallah kun dace, ku kuma da kuka yi zo sai yanzu kuka yi sallah ba ku yi laifi ba. Kaga shugabanci irin na Annabi sallallahu alaihi wasallam, kowa sai ya ji ba aiwata shi ba tunda ai an shele yace aje a ce kar kowa ye sallar asar sai abu nukureza wayanne sai suka fahimci ai manzo Allah yana so ai sauri ne shi yasa saboda haka da lokacin da asar suka sauka suka yi la'asar kuma suka ci gaba da saurin su wayannan kuma suka ce ai cewa kar a sallar saboda kuma ba za mu sallah ba ko he kowane lokaci ne sai sanda muka je nukureza da suka je ko suka sallah to sai yace wayannan akwai laifi ba wayannan kuma kun dace to malamai suka ce mutumin da aka ce masa ka dace da wanda aka ce masa bai laifi ba ai akwai na sama akwai na ƙasa mun dai gane ko to saboda haka wanda ya tsaya ya sallar sai ya zama wato shi ya ci jarabawa shine malai yake cewa fa hasarahum manzan Allah da yaje sai tsare mutanen Banu Qurayza wato ya tsare su ba shiga ba fita wato kwana 25 hatta jahadahum alhisaru har sai da yunwa ta gallabe su tsanani yayi tsanani ba shiga ba fita kwana 25 ya zare su wa qadhafa Allahu fi qulubihim ru'ba Allah ya jefa musu tsoro manzon Allah ya ce musu abin da ya dame su ya dame su ka turo wakilai manzon Allah sai ya ce to aje a ce musu wato zai yana so su zo su sauka karkashin hukuncin sa duk abin da ya hukunta musu yi biyayya suka ce a su ba za su yadda ba ba za su yadda su shiga cikin hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai suka ce sai ya ce musu amma za ku sauka karkashin hukuncin Sa'ad bin Mu'az shugaban Ausu wa'annan kabilu guda biyu Ausu da Khazraj wanda jiya suka je musu dan su bincika cewa sun yarda a sun warware alƙawari sun goyi ba mutanen Makka ko ba su warware ba ina ji makoman ta tarihin ba ko to shugaban Ausu Sa'ad bin Mu'az yana daga cikin mutumin da al'ummarsa take jin maganarsa a Madina in ya fada ana ji mutum ne mai daraja mai kima saboda haka sai manzon Allah ya ce to kun yadda ya hukunta muku abin da ya hukunta za ku goyi baya sai suka ce eh sun yadda wato faradu bihi suka yadda wato faha kama hufim sai ya musu hukunci sai Sa'ad ya ce ya rasulullahi inni ahkamu fihim ni nayi hukunci a cikin su an tuktala rijal duk wanda yake ya kai shekara 40 duk a sare wuyansa duk wanda ya kai shekara 40 a sare wuyansa wasu suka ce a daga shekara 25 ne dan hukuncin rajul kenan duk wanda ya kai matakin namiji a sare wuyansa sannan dukiyarsu kuma a rabe ta matansu da yara kanana a ɗebe su a matsayin bayi manzon Allah ya ce masa laqad hakamta fihim bi hukmillahi kai musu hukunci da hukuncin Allah min fawqi sab'i samawati wanda Allah ya sauka daga saman bakwai yace ni ma inda hukuncin zan yi hakan nan zan musu saboda haka manzon Allah ya tara su a gidan Bintul Haris wato daga cikin matan Bani Najjar sannan daga baya aka fitar da su kasuwar Madina wato kasuwar da ake kiranta wato Sukul Madina aka je aka tara su manzon Allah ya sa aka tono wani katin rami sannan ya tura wato Sayyidina Ali da wasu yace a dinga sare kansu aka dinga sare su wato cikin su wanda aka sare akwai wannan Huyay ibn Akhtab din shi shugaban Bani Nadir da Ka'ab bin Asad shugaban Banu Qurayza sun kasance mutum 600 ne duk a kashe su yasa Sayyidina Ali da Zubair bin al-Awwam yace duk ku sare su a shayar da ƙasa jinin kafirai ya zama ba za a sake ba wa musulunci matsala a cikin garin Madina ba wato aka sare su duk aka tura ga wasu a cikin wannan ramin da aka yi aka tura musu ƙasa to yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare wato abin da ya kare game da kashe wa'inan mutanen da fasalin ganimarsu da komi malam yake cewa sai shi Sa'ad wato bin Sa'ad din da muka fara Sa'ad bin Ubada sai Allah ya masa rasuwa wato saboda raunin da aka ji masa a lokacin da aka yi wannan harba-harban na Ghazwatul Ahzab ya ji rauni to a wannan raunin sai masa sanadiyar mutuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa da Sayyidina Abubakar da Sayyidina Umar suka je suka halarci wato janaizarsa nana Aisha Allah dai take cewa fa wallazi nafsi Muhammadin biyadi na rantsa da wanda ran Muhammadu yake hannunsa inni la'arifu buka Umar min bukai Abi Bakari wa anna fi hijrati tace lokacin da Sa'ad ya rasu al'ummar musulmai sun yi bakin ciki Abu Bakar yayi kuka Umar yayi kuka take cewa har ma nakan fahimci kukan Abu Bakar da wato kukan Umar malamai suka ce amma wannan tun ba a saukar da hukuncin hana wato kukan mutuwa ba wannan ya nuna yadda tausayi yake da soyayya tsakanin sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi mutumin Madina ne amma su kuma mutanen muhajirun ne amma sun yi nuna damuwa game da rasuwar wannan bawan Allah to shine ubangiji yake ba mu labarin yake cewa wa anzala allazina zaharuhum min ahli kitabi min siyasihim Allah sai saukarwa waɗanda suka taimaka wa mutanen Makka daga cikin ahli kitabi sune banu Qurayza wato min siyasihim a cikin wato ganuwoyin su Allah ya ce wa qazafa fi qulubihim ru'ba aw wa qazafa fi qulubihim ru'ba Allah ya jefa tsoro a zukatan su wato fariqan taqtulun waɗansu jama'a kashe su wata tasiruna fariqan waɗansu kuma to aka ribace su wa aurasakum Allah ya ce wa mu'minai sai muka gadar muku ardahun kasarsu wato ta banu Qurayza wa diyarahum da gidajen su wa amlahum da dukiyoyin su wa adalam ta tawwa muka sake gadar muku da wata kasa wanda ma ba ku je kun yakin ba ita ce wato Kaibara wa kana lahu ala kulli shay'in qadir qadira Allah mai iko ne wato a bisa ikon sa yana daga cikin ikon sa wato ya karya lagon kafirai ya kuma wato karfafa mu'minai ya ba su wato nasara ya ayyuha annabiyyu
ya ayyuha annabiyyu
na'am
qul li azwajika in kuntum turidina al-hayata ad-dunya zinataha wa ja'alna umatukunna wa usarrihukunna sarahan jamila
na'am jama'a
wa in kuntum turidina Allah wa rasulahu wa dara al-akhirata fa inna Allah a'tal muhsinati minkunna ajran azima
Ubangiji ya ce wato ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi haka Ubangiji yake kiransa ba za ka ji Allah ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda yake kiran sauran annabawa ba ya ce ya Musa ya Yahaya ya Zakariya Ubangiji sai dai ka ji ya ce ya ayyuhan nabiyu ya ayyuhar rasulu ko wuraren da Allah ta'ala ya ambaci sunansa guri huda alqur'ani ma ishara yake yi wato da sunan saboda yadda Ubangiji yake girmama shi yake kuma karantar da mu mu girmama shi sallallahu alaihi wasallam Allah ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi qul li azwajika ka gaya wa matanka su tara malam yace wa talabna minhu min zinati dunya malisa inda a lokacin sun takura annabi sallallahu alaihi wasallam sun nemi ya musu wani abu daga cikin wato kayan adon duniya sai ya musu an ce kayan ado ne sun ce suna so wato su ma ya sai ya musu kayan ado sai rika fitowa kamar irin matan wato sarakunan duniya irin sarakunan Rome da sarakunan Farisa da sarakunan wato abin nan irin sarakunan Romawa dai inda suke fitowa wato a ce me yake kiranta ne matan shugaban kasa first lady wato su fito su ma wato su fito da kayan alfahari da kayan wato kawa to kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuwa bashi suka ce ya kamata a matsayin su na matan annabi ya kamata a ce in sun yi shiga sun fito lalle a kalle su a ga lalle wa'annan matan annabi ne to sun nemi abin da bashi da shi sai Allah kuma dama an ka taba annabi sai Allah kuma ya zo ya tare masa fada Allah ya ce ya ayyuha nabi ya kai wannan annabi kulli azwajika ga ya matanka in kuntum turidina al-hayata ad-dunya eh rayuwar duniya kuke so ka wazinata hada adonta ka ce musu fata alaina to ku zo ummati ukunna zan ji yadda ku dadi ta hanyar ba ku takardar shika kowa ta je ta saki ta nemi abin da za ta nema ta fanta mai da take so Allah ya ce wa usarihu kunna zan rabu da ku sarahan jamilan wato rabuwa mai kyau babu takurawa kowace zan sake ta wato ba tare da cutarwa ba shine utalliku kunna min ghairi daradin wato zan sake ku ba tare da cutarwa ba wa in kuntum turidina Allah wa rasulahu in kuma Allah kuke so da manzansa Allah kuke nufata da zaman ku na aure da manzansa wa daral akhirah da kuma neman aljanna shine ladan lahira to ku sani fa inna Allah a'adda lil musanati minkunna Allah ya tanadawa masu kyakkyawan aiki daga cikin ku wato ajaran azima lada mai girma shine gidan aljanna ko a aljannar ku masaukin ku daban ne gidan ku daban ne Allah ya ce ka kira su ka gaya musu haka aka ce manzon Allah ya kira su ya kira su kuma ya gaya musu har ma yake gaya mana na Aisha cewa ki je ki shawara tace akan ka da wa zan yi shawara tace ki tsaye ki shawara da mahaifanki in kina so rabu da ke zan rabu da ke tace ya rasulullahi na zaba Allah da manzo yace mun ki je ki shawara tace akan Allah da manzo da wa zan yi shawara ni ba da wanda zan yi shawara rabbi Allahu anha to mallan yake cewa wato alwaci hadisi cewa wata rana wato sayyidina Abubakar yazo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi izini zai ganshi manzo Allah ya masa izini da yaje sai ya samu mutane suna zazzaune a kofa da yaje gidan sai ya samu mutane suna zauna a kofa manzo Allah bai musu izini su shiga gidan ba amma shi sayyidina Abubakar da ya nemi izini manzo Allah sai ya ce ya shigo su maja Umaru sannan sai sayyidina Umar ma yazo shi ma ya nemi izini zai shiga wato fa sa'adana lahu manzo Allah ya masa izini fa da kale shi ma ya shiga wajen Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan wato wajiman sakitan haula nisa'i sai yaje samu Annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan su suka samu manzo Allah yana zaune wato turko turko yana zaune gashi ga matansa matansa ake wai an yi tsit an yi shiru da ganin su wani abu ya faru wato kamar manzo Allah din yana cikin wata yar damuwa su ma matan haka gashi nan kowace tana zaune turko turko kamar tana cikin wata yar damuwa to shine wato sayyidina Umar da yaga haka sai yace a ransa wallahi la aqulanna shay'an abhaku bihi nabiy sallallahu alaihi wasallam wala sai na fadi maganar da zan sa manzon Allah ya dariya to da yaga ya ganshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kamar yana cikin wato damuwa yace sai na faranta masa ran da zai dariya yace sai nace masa ya rasulullahi ya manzon Allah wato laura aita bintu Kharija sa'alanni anfaqa yace ya rasulullahi yanzu daga gida nake yace matata bintu Kharija yanzu nan muka yi daro da ita a gida ta tare mun da hankali sai na saya mata kaza yace yanzu haka na fito a gida wato cikin bace da na batta a cikin fushi a gida wato yace faqumtu ilaiha wato na tsallaje ko a faqumtu ilaiha fawja'tu unqa yace ta takura min ya rasulullahi ban san san da na tashi in murde mata wuyanta ba ni sai na Umar wanda yake Nabi sallallahu alaihi wasallam sai fashe da dariya wa kala sai yace wannan hauli kamata na ga suran kai da kai wannan matsalar ta ka nima a cikin ta nake gashi nan dai yanzu kamar abin da ka gani manzo Allah yace ga sunan wannan hauli kamata ra yas'alunnani an nafaka suna tambaya na wai in siya musu kaza in siya musu kaza nace banni sun dama in siya musu kaza nace banni ga sunan dai abin da yanzu nan matsalar da kake cikin nima yanzu a cikin ta nake fa gama Abubakar take sai na Abubakar sai ta sai wato sai kama na Aisha da duka shi ma sai na Umar ta sai kama na Hafsatu da duka wato suna ce musu za ku tambayi manzon Allah abin da ba shi da shi wato sai su matan suka ce wallahi mun rantsa da Allah la nas'al rasulullahi shay'an abadan ba za mu sake ba har abada ba za mu sake tambayar sa abin da ba shi da shi ba wato sanan sai suka basu to manzon Allah sai dan musu dan fushi ya kaurace musu wata daya to bayan nan sai shine wahayin ya sauka Allah ya ce to ka gaya musu in rayuwar duniya suke so to ka ce za ka sauke musu in kuma Allah suke so da manzo to ka ce Allah na tanada musu wato dada wato mai girman gaske shine Allah ya ce wa in kuntuna turina Allah wa rasula in Allah kuke nufi da manzon sa wa daral akhirah da gidan lahira shine aljanna fa inna Allah adal musanati min kunna Allah ya tanada ma suke kyawun aiki daga cikin ku wato masu yin aiki saboda neman lahira ajran azima lada wanda yake wato mai girman gaske
ya nisa annabi hayyatin min kunna bi fahishatin mubayyinatin yura afla al azab ri'fan wa kana zalika ala nahi yasira
Allah ya ce ya nisa annabi ya kuma tan annabi man yati min kunna bi fahishatin mubayyana duk wanda a cikin ku yazo da alfasha mabayyaniya yuda aflahal azabu za a ninka mata azaba da ifaini niki biyu saboda ai matsayin ku da darajar ku dama an babban mutum yayi laifi ya kamata kuma wato hukuba sa wato kuma ta girma wato hukuba sa wato sai ta girma wato malai yake cewa fadin ubangiji ya nisa annabi man yati min kuna fashion tin nan suka ce wannan aya a wato magana ce tsakanin Allah da matan annabi sallallahu alaihi wasallam wato shine izharan li fadlihin dan anuna wa mutane falala da kima na matan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana ne kai tsaye tunda ai a can baya Allah cewa ya ayyuhan nabi qul li azwajika ai akwai wasita ya kai wannan annabi qul li azwajika ka ga yawa matanka ai yanzu waye dan aikin annan Allah ne sako ne daga wajen Allah zuwa wajen matan annabi sallallahu alaihi wasallam a waye dan aikin manzon Allah amma yanzu Allah ne ya kira su da kansa yace ya nisa annabi sai malami suka ce wannan nuna daraja ne da falala na matan annabi sallallahu alaihi wasallam a nuna falalan su da girman daraja su a wajen Allah mun gane ko li'anna al-kitab wa tashdidu fil kitabi wato mushirun bi rif'ati rutubatihinna malam yace domin wannan magana duk da cewa ubangiji ya kaurara musu magana kuma Allah ya kowa bawan Allah ne in ba Allah ba waye sai kaurara magana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma ubangiji yakan ga yawa annabinsa magana da ya ga dama da gurin girmamawa kuma yakan girmama shi irin girmamawa da ba wanda yasa kuma ya girmama shi irin haka mun gane ko yawa in ba haka ba ai sai Bahaushe ya ce wane bakin kaza da cambu ko to saboda haka Allah sai yake ga yawa matan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya nisa annabi ya kuma matan annabi man ya tumi kuna bi fahishin mu duk wanda yazo da alfasha ba bayyana cikin waye sai ga matan annabi sallallahu alaihi wasallam in ba ubangiji ma hadicin su ba yace to duk wanda yazo da alfasha a fili yudaf lahal azab za a ninka mata azaba duk wanda tazo da laifi za a ninka mata wato azaba da ifaini ne ki biyu shine malai yake cewa Allah ya musu haka ne mushkirun bi rif'ati rutubatihinna domin a nuna wa mutane wato ajiyar da su girman darajar su li shiddati qurbihin saboda tsananin kusacin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li annahuna daji'ati fil janna domin su ne abokanan zaman su a gidan aljanna kamar da suke abokanan kwanciyar su a gidan duniya Allah ya ce fa bi qadal qurbi bi rasul sallam yakunu al qurbu min Allah gurgurdan kusacin ka da manzon Allah shine gurgurdan kusacin ka da Allah saboda haka malam yace khilafan liman shazza wannan sabanin wato waɗanda wato suka muna da zato wa zama anna hubbun nabi sallallahu alaihi wasallam wal qurbin wa ta'alluqu bi shirku an shiga wata magana kamar yadda wasu suka muna zato cewa wato nuna karfin soyayya wa annabi sallallahu alaihi wasallam da nuna kusaci da shi da rataya da shi suna kiransa wato wai shirka ne saboda haka da Allah ya ce wanda yazo da alfasha malamai suka ce abinda ake nufi da alfasha shine zina shine asin alqur'anin ya magana alfasha ana nufin zina amma anan kaddarawa ake ma'ana da a wajen kaddarawa ɗayan ku za ta zo da mummunan aiki irin wannan wato lahuddat huddataini da an mata haddi ninkin haddi biyu da ake ma wadda ba ku ba saboda girman darajar ku to kuma da kuma laifin kuma in kun yi wato sakamakon da za a ba ku a dalilin wannan laifin shi ma ninki biyu ne li azami qadari ha saboda wato girman darajar matar manzon Allah kal hulwi bin nisbati lil amati kai ka ce kamar ya ne da baiwa darajar matan annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran mata kamar bambanci tsakanin baiwa ce da ya kaga idan ya tai zina bata taba aure ba ana mata bulala 100 amma ya bula ai baiwa bulala 50 ake mata duk punishment din da za a yi ma baiwa rabin na ɗa ne da za a yi wa bawa rabin na ɗa ne ko wanda za a yi wa baiwa rabin na ɗa ne saboda haka a malam yake cewa wato wa ala hadhal qaul bisa wannan magana fala khususiyata lin sa'in nabi kenan matan annabi sallallahu alaihi wasallam wato ba su da khususiya manzon Allah ne yake da khususiya bal jami' nisa'il anbiya'i wato masunatu min adna dukkan matan annabawa Allah ya kiyaye su daga mummunan laifi dukkan matan annabawa Allah ya kiyaye su ba zai bar annabinsa wato ya auri matar da take ba tsarkakekkiya ba waliza saboda haka ma Abdullahi bin Abbas yake cewa ma bagan imratu nabiyun qatu matar annabi tun daga na farko har na karshe ba matar annabin da ta taba zina saboda haka wa inna ma kanat imra'atu nuhin wa lutin fil imani ay matar annabi lut da matar annabi nuhuma a wajen imani ne suka yi ha'inci ba wai su din sun aikata alfashar bane a wajen imani ne suka yi ha'inci da kuma da'a wa annabawa da Allah ya musu ummi su wa kila wato wadansu malaman suka ce alfashar ma da Allah yake nufi anan ba yana nufin zina bane da Allah yake cewa ya nisa annabi man ya'ti min kunna bi fashitin mubayyana ana nufin annushuzu wa su'ul khuluq shine ku zo da tada karan hanci ku zo da fitina a gida hana gidan ya zauna lafiya ku zo da rigingimu da fitintunu shi Allah yake nufi ba maganar zina bane haka wadansu malaman suka ce wannan alfashan da ake nufi anan tunda magana ake da matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to ana nufin tunda ai magana ce ta cewa sun ce saya mana kaza saya mana kaza mu ma mu rika yin ado irin na matan manya manyan sarakuna sarakunan duniya akan wannan ne kaga kenan ashe ba za a fassara alfasha anan da kuma zina ba sai dai a fassara ta da tada karan hanci da tada fitina neman kula manzon Allah ya nemo musu abin da bashi da shi shine bala yake cewa a gashi nan dai maganganu dai suka ce malamai suka ta yin bayani don gani da wannan kalma ta alfasha karshe dai Allah ya ce wato duk wanda dai ta zo da laifi mabayyanin laifi za a lahal azabu za a ninka mata za a ninka mata azaba da ifaini ne ki biyu wa kana zalika ala la yasira kuma Allah ya ninka wa mutum mai daraja azaba in yayi laifi wannan a wajen Allah mai sauki ne matan manzon Allah sallam sun zabi zama da manzon Allah sun zabi Allah da manzansa sama da abin da yake wato na kayan adan duniya kuma saurayu wato cikin kima da daraja a matsayinsu na iyayen muminai kuma sun koma zuwa ga ubangijinsu cikin kima da daraja wato ummahatul muminina haka matan annabi sallam wato ababen kiyayewa ne da basu da mutunta su da rikon su iyaye wato sama ma da mahaifiyar da ta haife ka ka girma mata ka karrama ta ka bata matsayi ka darajanta ta sama ma da mahaifiyar da ta haife ka domin matan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce iyayen mu'mine ne kamar yadda mahaifiyarka ta haife ka aka ce mahaifiyarka ne to haka na matan annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma uwa ne a gurinka duk abin da ba za ka yi guri ya shafi mahaifiyarka ba za ka guri ka jingina wa matar annabi sallallahu alaihi wasallam ba musawar da lokaci za mu tsaya anan da dai yake muna cikin tsakiyar tattauna magana da matan annabi sallallahu alaihi wasallam in mun dawo darasin mu na gaba za mu dora wa manyan karmin kunna insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya karba mana ya ba mu lada wanda mu kuskure muna roƙo Allah ya gafarta mana.